Babasuda, Sarkin labari.
A yayin da aka kwashe mako guda da komawa makaranta, har yanzu al'umma na jiran gwamnatin Kano da ta kai kayan aikin ilimi kyauta da ta kaddamar tun ma kafin a koma hutun. Mata masu juna biyu sun yi karabkiyar haura katanga suna timowa a kwalejin FCE lokacin da suka jiyo harbe-harben bindiga.
Kuma tsawon ciki ne a jikina sai muka juya maka ga kuma ana ta binta katanga irin ni ma tsoratan da nayi inje in hauta katanga tashi kai ne na gani a asibiti
kuma gashi abokanan zaman mu wayan sun kare wata tayi nakudar dole ne wata tayi barin ciki
su kuwa wasu iyaye matan fusata su akai har ta kai sun jibga tutsu
a tashe shi ya bar unguwa
babu duka babu zagi amma ya tashi ya bar nan unguwa
Tsohon gwamnan Kano, Malam Ibrahim Shekarau da Ambassador Aminu Bashir Wali za su kare kansu in ji kotu dangane da zargin badakalar makudan kudade sama da naira miliyan 900 wanda hukumar EFCC take musu.
Kotu ta ba da ruling cewa wanda ake tuhuma Ibrahim Shekarau da sauran mutanen biyu su zo kotu su gabatar da kariyarsu.
Shin kuwa ina majalisar dokokin jihar Kano take?
Majalisar dokoki ta Kano aya gidan sarki take.
Kadan kenan daga cikin fannin mu na tabijan. Kuma cikakkun waɗannan rahotanni da ma wasu su duka za su zo a cikin shirin na wannan rana sai ku dakace mu. Mai sauraro barkanmu da warhaka Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke farin cikin sake marabtakku ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin mai taken Monday tushen aiki ko nasara na tsoranki kuma kamar kullum zamu yaya labulan shirin ne da karatun labarai wanda a yau Munira Sila ƴar mutanen garko za ta karanto mana su
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka a birnin New York din kasar Amerika don halartar babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 74 da safiyar jiya Lahadi shugaba Muhammadu Buhari ya bar Abuja isa garin Manhattan na New York da karfe 8:30 na daren jiya Lahadin Muhammadu Buhari shine shugaban kasa na biyar da zai gabatar da jawabi a yayin taron wani masani a bangaren addinin musulunci Malam Shehu Mansur Dala ya ce rashin samun ingantaccen ilimin zamantakewar aure shine ke taka muhimmiyar rawa wajen ƙarin samun yawaitar mutuwar aure a wannan lokacin Malam Shehu Mansur ya bayyana hakan ne yayin zantawarsa da wakilin mu Nasir Khalid Abubakar jim kadan da fitowa daga shirin matatar alheri ya ƙara da cewa akwai buƙatar duk wanda zai yi aure ya tabbata yana da ilimin zamantakewa domin rage yawan mace-macen aure da ake samu
to sannu Munira kafin mu je ga jigon rahotannin mu na yau Jakadiya Aisha Ibrahim Abdul za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata wanda ya kalli batun sabon tsarin nan na zamani wajen hawa baburan adaidaita sau wato ofe
za mu fara da sakon Anas Abubakar inda yake cewa ofe fa yayi Zaharuddin A Alhassan kuwa cewa ye sassauci ne ga mu marasa abin hawa Inda Umar Faruk ya ce, wannan tsari ne na ci gaba, wanda ya zo mana, amma sai muka ji an ce an dakatar da shi ba mu ji daɗi ba. Shi ko Ibrahim Musa cewa yayi, wannan tsari yayi domin ci gaba aka samu. A gaskiya yayi sauki Allah ya ƙara kawo mana sauki a nan gaba. Sako daga Abdul Hamid Jibrin. Duba da yanayi na lokaci zamu karkare da sakon Kamilun Aisha Sagagi inda yake cewa wannan tsari na adaidaita sahu na ofe yana da wuyar ganewa amma ya kamata mahukunta su bincika kuma su wayar da kan al'umma. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanto sakonnin nasu ba mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci amin.
To madalla. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda a ranar Asabar can a kwalejin ilimi ta tarayya wato FCE da ke nan Kano mata masu tsohon ciki suka yi tafaman karafkiya da tulun ciki suna kokarin haura katanga amma suna fadowa ƙasa tim su kuma masu yaran ciki suka ringa barinsa saboda tsabar firgici sakamakon yadda aka ringa jiyo ƙarar harbe-harbe jakada Ma'azu Musa Ibrahim yana da karashin labarin jigwa.
Samfurin irin wannan ƙara ne ɗaliban da suke tsaka da zana jarabawa a kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke nan Kano, wato FCE. Suka ce ya sa su cikin ɗimuwa a ranar Asabar da ta gabata.
Ni dai ka ganni dai, na dai ganni a bakin titin nan, ban san yadda aka yi na zo titin nan ba.
Kawai sai na ji harbi, ana ta harbi, ana ta harbi harbi. Leƙon da zan sai na ga maza sun fito da gudu, ana ta gudu. Kuma tsawon ciki ne a jikina, to min nufa ta gate din makaranta yadda za a fita, still shi ma an cika sosai, ba ta yadda zan yi in fita ta gate. Sai muka juya muka ga kuma ana ta bin ta katanga, irin ni ma tsoratan da na yi in je in hau ta katanga, kafin na hako ban ma san inda kai na tashi kawai kai ne na gani a asibiti. A kwance ban ma san ma me ya faru da ni ba, sai daga baya kawai ake cewa ai an tsince ni a ƙasa a kwance, kuma tsawon ciki ne a jikina.
Ciki ne da ni. Wannan gudun na jiya shine ika min ciwon kafa, ciwon mara, gaba ɗaya jiki na ciwo yake.
Ina cikin ɗakin jarabawa ne, sai muka ji invigilator ya shigo da gudu, shi ma yana gudu, sai aka ce ai harba-harba ake yi, kowa sai ya tashi. To garin tashin ne aka rinka jin ciwo, ana zubar da wayoyi, duk an yi asara. Mu mun rasa mashinan mu, wayansu sun rasa wayoyinsu, ni kaina a jiya sai da na je asibiti.
Na ga security suna ta gudu, sai na taka na haura katanga a garin haurawa, yanzu ga ciki na ciwo yake, kafafuwa na duk na ji ciwo, ga kai na duk na bubbugu.
To kuma gashi ga raunuka a jikinki, amma na ganki a makaranta.
Eh, hakan dai aka ce min lallabo, saboda jarabawa malaman in ban yi ba za su iya samun CO. Kuma jiya da su aka yi gudun. Kuma gashi abokanan zaman mu wayan sun karye, wata ta yi naƙudar dole ta haihu dole, wata ta yi ɓarin ciki. Dan haka dai abu ba daɗi gaskiya.
Muna zaune a masallaci ne, muna jin wa'azi, sai kawai muka ji ana ihu harbi. Bama an kara ba sai muka ga wanda yake mana wa'azin, shi ma ya fita da gudu ya haura katanga. Ina da yaro na, wajen haura katangan ma na zo zan haura, na faɗo aka daddanne mu.
To duba da su ma al'ummar da suke daura da titunan rijiyar Zaki, Kabuga, Taludu da kuma Mandawari, ba a bar su a baya ba wajen kiɗimewa baya ga salo-salo na neman tsira, kamar yadda wasu daga cikin al'ummar suka shaida wa Baba Suda.
To ai burgima ne ta yi, saboda ban sani kar harshashin ya zo ya same ni. Eh to ai ban mu daɗe da fita daga cikin wannan ƙangin ba. Sojoji ne mu muke zari, tunda su muka gani sun to a motoci suna ihu suna harba-harba sama.
Da naji harba-harba da yake mu san zafin abin daga Maiduguri nake kawai na shiga toilet. A guje na je na kwanta a toilet ma. Ba zargi ma sojoji ne sun kai mota 30 fe da haka.
Awwal Mudi ya kasai shine mai magana da yawun kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke nan Kano, wato FCE. Mun zan tare shi ta ware tafi da gidanka akan wannan al'amari.
Kamar da muka samu tabbataccen labari, sojoji ne sun to daga balakin Janguza za su wuce zuwa an ce Maiduguri ma za su tafi, sun yi harba-harba wanda har ya lazana duk mutanen da suke wannan area guri gabaki daya. Wasu daga ciki su ne ɗalibanmu da suke jarabawa, wanda wasu kaɗan firgita ta daga cikin ɗakin jarabawa. Hukumar makaranta ta yi shiri na ganin cewa an ba su dama sun dawo sun sake zama sun yi jarabawarsu. Kuma alhamdulillahi babu wanda wannan abu ya sa ko ya rasa ransa. To in Allah ya dau a kalli abin da ya faru, kuma auna bisa hankali me ya kamata hukumar makaranta ta yi.
To sai dai duk kokarin da wakilin mu Abba Isa Muhammad ya yi domin jin bangaren rundunar sojoji a nan Kano, duba da su ne zargi ya yi karfi a kansu na haddasa wannan rudani, al'amarin ya faskara watakila sai a nan gaba. Amma da yake al'amarin ya shafi tsaro ne, bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen waiwayin rundunar 'yan sandan jihar Kano, inda ta yi kira ga al'umma su kwantar da hankali tare da ba da tabbacin binciken al'amarin, da fatan Allah ya kara abkuwan hakan a nan gaba. Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda.
To Mu'azu, ai ita ma Aisha Sani Bala ta mutanen gidan rediyon Dala ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda firgicin ya ritsa da su, har ma ta ce ita da jaridar ma ta soyi, wato ta ɗauko labarin tunda da mai girma ne. Amma da ta ga ita ma tana shirin ta zamo labarin, sai ta janye ta fasa, tunda dai ta ga masu tsohon ciki suna kama katanga.
Gaskiya babban abin da ya ɗauki hankali na ya kuma gigita ni, bai wuce irin yadda na ga mata masu juna biyu suna kama katanga suna ƙetare ta ba.
Juna biyun kuma ya fito sosai?
Sosai da sosai, kimanin wajen wata bakwai ma za a ce ko ma takwas. Akwai kuma inda suke da masu ƙananan juna biyun wanda ƙarshe ma sun yi ɓarinsa.
A gurin?
Sosai. Akwai waɗanda za ka ga suna fasa gilasai, waɗanda suke cikin audit duk suna fitowa, ƙarshe duk sun yanka kawunansu, abu dai duk ba daɗi. Kuma wani babban abin mamaki sosai, saboda wani da kai, wani da ƙafa, wani da hannayensa, yadda ka'i fito idan ya ceci ransa.
jami'ai na security na makaranta haka suka dinga sami rigunan su ni ai kwata-kwata abin da dan wasa na dan dauke shi kamar ba hakan bane ka san rumors na ƴan makaranta za a iya zama abu ne kawai na jita-jita so sai naga yadda naga security an cire riga naga malamin mu na philosophy ya kama kafa yana daukan gudu sosai yana kokarin ƙetare katanga na ce to lallai wannan babban al'amari ne
ke da ya kika tsira
farko da jarida na so nuna ni ma dauki labarai naga ai wannan babba ne sai naga abin ba zai yiwu ba karshe da na bi kofa naga abin ba zai yiwu ba na tankada mutane da dinga tura su na fita suran iki karshe da haka naje gida ba takalmi tun daga FCE har dan da ni saboda tsabar rashin yadda da rudu da na shiga ma ko irin tsaya in ce zan tara a daidaita sahu kowane dubban saurara ba
To yanzu a yanzu dai tuna al'amura suka koma daidai a makarantar tunda dai dama harba-harban ana zargin sojoji ne za su je Maiduguri kuma tun kafin su je Maidugurin suna kan hanya sai allurar su ta fara aiki tana yi musu kaimi dan haka suka fara harbin iska tun ma kafin su kai ga fagen fafatawar kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114995 muna da ku to kafin ku kai ga turo da sakonnin naku labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa akai kuma jakada Abba Ibrahim Lafazi ya leka mana shafin
Za mu fara da sakon Abba Ibrahim inda yake cewa subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kara kare mu daga dukkanin wani shari. Har da mata masu ciki a gudun tsira da kuma haura katanga, to Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. Sako daga Safiyu. Ita kuwa Nafisa Abubakar cewa take sojojin Najeriya ba su kyauta ba. Wai ashe mata an iya haura katanga? To Allah ya kyauta. Sako daga Minal Usman. Za mu karkare da sakon Samina Awwal Hausawa inda yake cewa ya kamata hukumar soja ta magance faruwar hakan a nan gaba. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba. Mun gani muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook. Domin ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya ko kuma ma ku saurari tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya to anan kuma tsohon gwamnan Kano ne Malam Ibrahim Shekarau da ambasada Aminu Bashir Wali za su kare kansu a gaban alkali dangane da zargin badakalar makudan kudade har sama da naira miliyan 900 wanda hukumar EFCC take musu babbar kotun tarayya ce dai wanda ke zamanta a nan Kano kan titin Court Road ta umarci Malam Ibrahim Shekarau da ambasada Aminu Bashir Wali da kuma cikon na uku Mansur Ahmad su kare kansu saboda shedin da hukumar EFCC din ta gabatar a gabanta sun alakanta su da aikata laifin badakalar kudin ta sama da naira miliyan 900 jim kadan bayan fitowa daga kotun jakada Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da lauyan Shekarau barista Abdul Adamu Fage
wannan yana nufin yanzu su wanda ake tuhuma za su shigo kotu kuma su kare kansu su bada shaida in suna da wasu shaidun su kawo ko kuma akan kansu su bada shaida akan wannan tuhuma eh bata amince ta sallame su a wannan gabar ba ya kamata a ce a ci gaba da yin shari'ar su kare kansu daga 18 da 19 ga watan 11 in an dawo shine za su ci gaba da bada shaida na kare kansu
shi ma lauyan EFCC din barista Nasir Salele ya bayyana gamsuwarsa kan matsayar da kotun ta dauka
kotu ta bada ruling cewa waɗanda ake tuhuma Ibrahim Shekarau da sauran mutanen biyu su zo kotu su gabatar da kariyar su idan dama tsegumi ne suka kawo cewa abinda muka gabatar gaban kotu bai isa su zo su kawo shaidar kariya ba to yau kotu ta ce abinda muka bada ya isa su zo su kawo shaidar kariya
to al'umma dai suna ci gaba da sanya namujiya tare da yin kasake da na zomo dan jin yadda wannan shari'a za ta kaya kuma daga kotun za mu leka kasuwa
Allah Allah ya rabbi Allah Allah wa min albi
alitwadda
kida min milha
salla al-fajr wa laffat
مصر وحواليها الله الله على الأزهر
Ƙungiyar ɗaliban jihar Kano masu karatu a ƙasar Masar ƙarƙashin jagorancin Ismail Aliyu Alkanawi na farin cikin gayyatar waɗanda suka taɓa karatu a ƙasar Masar zuwa wajen gagarumin taron da suka shirya.
Na murnar cikar ƙungiyar shekaru 35 tare da ƙaddamar da kalanda.
Za a yi taron a ranar Laraba 25 ga watan da muke ciki a ɗakin taro na Mumbai House da misalin ƙarfe 9:30 na safiya.
A madadin uban taro mai martaba Sarkin Bichi Dr. Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma babban bako na musamman Dr. Nasir Yusuf Gawuna
sanarwa daga kwamitin gayyata da shirye-shirye Allah ya bada ikon halarta amin summa amin
Allah ya rabbi Allah wa min qalbi alitwadda kida minni alha sallal fajr hulaf masr wa hawaliha Allah
yam zakir zani katan kazmani
Kamfanin ɗan ƙasa na gari Amzakir Computers
ya kawo gallagallan computers waɗanda duniyar masu ilimi ke amfani da su
a kamfanin Amzakir suna sayar da nau'ikan computers waɗanda ake yayi latest computers
har ma da waɗanda aka nema aka rasa
suna sayar da ƴar matashar computer
mini
medium
da kuma manya dukkan su a cikin kaloli masu kyan tsari da design
da tsaleliyar computer slim mai daɗin riko da i series masu high generation dukkan su masu dauke da graphics da kuma game system na daba kewa
dan zakir na bada garanti a duk kayan da ka saya
muna maraba da masu sayan daidai ko sari
akwai rage na musamman ga masu sayan na makarantu
sai a nemi mu a lamba 13B daura da karshen gadar sama ta Ibrahim Tire Road benan su na kallon yamma
ko lamba 36 a Berit Road
ko lambar waya 08030610031
tumadalla To anan kuma a yayin da aka kwashe mako guda da komawa makaranta har ma daga can jihar Kaduna gwamnan jihar Nasir El Rufa'i ya saka ɗansa na ƙashin kansa a makarantar gwamnati ake kuma ganin cewa da sauran gwamnoni za su yi hakan to da ilimi zai samu tagomashin gaske mu kuwa anan Kano har yanzu al'umma ne suke jiran gwamnatin Kano da ta kai kayan aikin ilimi kyauta da ta kaddamar tun ma gabanin a koma makarantar azantawar mu da wani uba ya roki gwamnatin kante wa Allah da ma'aiki ta kawo kayan ilimi kyauta din saboda yadda ake ta cewa sai sun siyo sababbin littattafai bayan kuma gwamnatin ta ce komai kyauta ne kuma da ke mun samu tutsin na'urar daukan magana Sai jawabin nasa bai yi kyau ba sai dai ya karba da hakuri.
Kamar ne din nan to zai uku zan saya da kwaya shida yara uku kenan domin a yanzu abinda zan ci ma wallahi hamada hamata nake dan ciyar da kai.
To abincin namu dai mun fara garzayawa makarantar inda muka zanta da shugaban firamaren wanda ya tabbatar da cewa har yanzu gwamnatin bata kawo kayan ilimi kyauta din ba.
A kashin kanmu mun yi kokari da mu da PTA ta makaranta mun samar da rijistoci da dan abin da ba a rasa ba kamar su alli saboda an ce mana za a kawo uniform alli da littattafai yanzu muna yin karatu mun fara tunda muna da check mun nemi rijista kuma mun umarci yara kowa ya shiga aiki a ci gaba da aiki insha Allah
shi ma wani dalibin makarantar ya ce saboda yadda ake ta faman cewa sai sun siyo littattafan shi da kansa ma ya sai wasu
Wani malami ne a assembly yace kowa sai littafi sabo guda 9 eh na sai guda 4
to kan wannan batu ne dai na rashin kai kayan aikin ilimin kyauta da gwamnatin ta kaddamar yasa muka tuntubi shugaban hukumar ilimin bai daya ta jihar Kano wato Subeb Dr. Dallami Hayyo wanda yace ai kayan aikin ilimin kyauta din har yanzu suna kan hanya
idan iyayen yaran nan suka yi hakuri za su ga kaga yanzu misali kamar dinkuna duk wanda yake shiga cikin wuraren da ake yawan dinki za su ga cewa irin yadda kullun dare da rana dinkin uniform din makaranta yake kaga wannan ya nuna cewa gwamnatin ita ta saya dinkin ake tai aikin ake tai
batun littattafai da chak da sauran kayan aiki wanda watakila su wannan kawai kuɗi zaka je kasuwa ka siyo su ma ana ganin har yanzu ba a kai ga samun su ba iyayen kuma masu karamin karfi sun ce gwamnati ta yi musu kyauta kuma yanzu a ce
gwamnati ta yi musu kyauta su kwantar da hankalin su su ma suna kan hanya
To sai mu ce Allah ya kawo su lafiya al'umma su kwashi garin ilimi kyauta din kamar yadda haka zaben ƴan teburan gidan mamman Musa dake kasuwar kantun kwari ya cimma ruwa saboda yadda muka jiyo shugabansu Hamza Lawan Ibrahim Dala yana cewa teburansu na kasuwanci a wannan gida sun tabbata sai dai fa ya ce har yanzu akwai sauran rina a kaba domin dai sauran ƴan tebura na titin kasuwar basu samu makoma ba
Shugaban Anti Corruption Muhi Magaji Rimin Gado chairman dinmu na ƴan tebura da Allah ya bamu nasara wannan turka-turka da aka zo ana yi kusan wata uku na ƙasa su ma su samu ci gaba
to kafin mu je ga fannin mu na tabdi jan bari mu leƙa unguwar Ja'en Dango a karamar hukumar Gwale inda aka fusata matan yankin suka jibga tutsu saboda kin jinin zaman wani mutumi a unguwar wanda suke zargin yana bata musu yara maza
kuna so a lalata muku yaran ku ne to dan haka muna so a tashe shi ya bar unguwar saboda yana lalata mana kananin yara
babu duka babu zagi amma ya tashi ya bar nan unguwar domin su ne manyan gobe
haka ne mun yarda
gabanni na garkoma
To jakadan labarin Hassan Mamuda Ya'u ya zanta da mai unguwar yankin Ya'u Musa Wakili wanda ya ce ta ne suka fara bincikar wancan mutumi
wata mace ta zo ta gaya min da daddare ta ce da ni gobe in Allah ya kai mu da safe ƴan unguwar za su yi zanga-zanga mata amma safi na tafi gurin dagaci sai to Allah bai faka abin da yake aku mai girma dagacin jami'in abin da yace in na same shi in zo ni da shi in gaya mai shi ma yaje ina neman sa dan ya tashi cikin mutunci
to sai mu ce Allah ubangiji ya kawo mafita kuma da haka Za mu je ga jakada Nasir Khalid Abubakar wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
Majalisar Dokoki dai a matsayin ta na dirka ta biyu a tsarin gwamnatin demokradiya guri ne dai da ake kai kudirin al'ummar da ake wakilta domin ya zama doka kuma majalisar tana yin irin wannan zama ne bisa tsari da jagorancin shugaban majalisar kuma saboda muhimmancin majalisar nema a baya fannin namu ya jiyo ko mutane sun san shugabanta a nan Kano to a yau kuma ko al'ummar da ake wakiltar sun san inda majalisar take da zama wato inda zauren majalisar yake
gaskiya wallahi ni dai ban san inda take ba
majalisar dokoki tana gidan mutala
gaskiya ban san inda take ba ni a Kano ce cikakkiya
cikin Audu Bako secretariya
wallahi ban san inda majalisar dokoki take ba
a tana nan Audu Bako
majalisar dokoki ta Kano aya gidan sarki take
Honorable Nasir Abdullahi Dutsen Amari dan majalisa ne mai wakiltar karaye kuma mai ci yanzu a zauren majalisar ya gaya mana inda majalisar take da zama
ita ne majalisa tana cikin Audu Bako secretariya ne titin da statuwar da titin Zaria Road suka sa shi a tsakiya
shi kuma takwaransa Honorable Sunusu Usman Batayya mai wakiltar Albasu ya shaida mana yadda majalisar ta samu sauye-sauye zuwa sakatariyar Audu Bako da take a yanzu
jahuda ta farko a kofar kudu take nan gunda Hassan Baro take a yanzu nan ce majalisa ta farko da bayan an yi kona-konan Kano da aka yi lokacin da aka yi Kano Rampage ta koma Rumfa College dan lokata ka dan kamu a gina wannan kuma da muke ciki a yanzu
da fatan al'ummar da ƴan majalisar suke wakilta za su dinga sanin inda majalisar take domin mika kudirin nasu sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a cikin wani sabon fannin namu na Nasir Khalid Abubakar Baba Suda
sai mu ce an gaida Nasir kuma da fannin namu na tabijan za mu rufe kofar shirin a wannan rana a madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa har ma da Hassan Mamuda Ya'u waɗanda su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake cewa tammad bihamdillahi na barku lafiya